Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri. Sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kabi ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanan labarai.
To Hadiza, jiya Laraba ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da Rasha ke yi da ita. A jiya Laraban kuma majalisun dokokin Rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba Vladimir Putin na janye Moscow daga yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekarar 2010 tsakanin Rasha da Amurka domin kalubalantar kasashen yammacin duniya da ke taimakawa Ukraine. Kana gwamnatin kasar Canada ta kara jaddada kudirinta na yin aiki kafada da Najeriya don tunkarar matsalar safarin mutane da kuma yin kaura ba bisa ka'ida ba.
Kanan labaran kenan. A babin rahotanninmu za a ji cewa a wurin taron Majalisar Tsaro ta Najeriya, masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro na Najeriya sun tabbatarwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa a shirye suke tabbatar da tsaro a lokacin zaben Najeriya. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zabe da ake shirin yi a wannan ƙarshen mako. A yau za mu haska fitilarmu ne kan jihar Taraba. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. A jiya Laraba, ministan harkokin wajen kasar Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da Rasha ke yi da ita. Bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli, Ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai karfi. Kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da kawo mana dauki, a hada kai, a goya mana baya. Dmytro Kuleba yana fadawa babban taron gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya domin tuna zagayowar shekara da mamayar da Rasha ta kai mata. Wannan ne lokaci da ya kamata ku tabbatar da kuna tare da yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya. Babban taron da zai nazari akan yiwuwar amincewa da daftarin da Ukraine ta gabatar na gaggawa domin duba hanyar da ta dace da samun zaman lafiya mai dorewa bisa sharuɗan yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniyar. A hali da ake ji kuma, a jiya Laraba, majalisun dokokin Rasha guda biyu sun amince da matakin da shugaba Vladimir Putin ya dauka na janye Moscow daga yarjejeniyar makaman nukiliyar ta shekara 2010 da ke tsakanin Rasha da Amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma da Amurka ke jagoranta wurin baiwa Ukraine makamai domin kare ta daga mamayar da Rasha ta kai mata tsawon shekara guda. Putin ya sanar da dakatar da Rasha daga yarjejeniyar nukiliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha ne yayin jawabin da yake yi akan hali da ƙasa ke ciki a ranar Talata. Yarjejeniyar da ke karewa a shekarar 2026 ta takaitawa kasashen biyu damar mallakar makaman nukiliya 1,550. Da yake jawabi a Warsaw, babban birnin kasar Poland, inda yake ganawa da shugabannin kasashen NATO da ke yammacin Turai da ke kusa da Rasha, shugaban Amurka Joe Biden ya kira janye Rasha daga yarjejeniyar nukiliyar da babban kuskure. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Canada ta kara jaddada kudirinta na yin aiki kafada da Najeriya don kara tunkarar matsalar safarin mutane da kuma yin kaura ba bisa ka'ida ba. Jakadan kasar Canada a Najeriya Mr. Jamin Christophe, wanda ke bayyana hakan yayin da yake magana a wani taron haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Canada don ƙarfafa matakan haɗin kai na tunkarar kalubalantar safarin mutane. Gadar Hassan Maina Kaina daga Abuja da fasaran jawabin jakadan na Canada a cikin wannan rahoto da aiko mana.
yana mai cewar matsalar safarar mutane a matakin duniya baki daya abin damuwa ne amma girman wannan matsala a Najeriya ya shafi mutane da dama.
In Nigeria specifically,
jakadan na kasar Canada yace a Najeriya kususan suna aiki tare da hukumar yaki da fitocin mutane ta Najeriya wato NAPTIP da sauran cibiyoyin kasa da kasa ba wai kawai a gano masu tafka irin wannan aika-aika ba don a wargaza su amma su ake aiwatar tufkar hanci ta hanyar yankan da garki. Ana kuma yin hakan ne ta hanyar samar da kudaden tallafi a fannonin horar da jami'an hukumar NAPTIP a fannin yin kaura wayar da kai don tunkarar yaki da bautar da mutane a zamanance da masu fara mutanen. Wannan kawance namu da Najeriya zai taimaka gaya wajen kara tunkarar kalubalen safarar mutane a matakin kasa da kasa da galibi mutane masu rauni ne ke afkawa cikin wannan matsala.
The Canadian government has for long supported the efforts of the government of Nigeria.
Director General na hukumar yaki da safarar mutane ta Najeriya kenan Professor Fatima Waziri Azi wace ta yi ba da irin dimbin gudumawa da kasar Canada ke baiwa Najeriya don kawo ƙarshen safarar mutane wanda ta ce na ɗaya daga cikin manyan laifuka na takkin bil'adama a matakin ƙasa da ƙasa abu na biyu kuma cikin manyan laifukan da suka fi samar da kuɗi a duniya. Ta ce a bara kadai hukumar ta karɓi rahotannin safarar mutane 1,440 kana so 412 ne aka yi safarar mutane zuwa ƙasashen waje a cikin gida kuma so 126 kana an kubutar da mutanen da aka yi safarar su 2,743. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. A gurin taron Majalisar Tsaro ta Najeriya, masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro a Najeriya sun tabbatar wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewar a shirye suke su tabbatar da tsaro a lokutan zaben ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Bayan kammala taron na Majalisar Koli na Tsaro a Najeriya, ministan shari'a kuma babban alƙalinta Abubakar Malami ya yi mun ƙarin haske dangane da bayanai da kuma tabbacin shugaba Muhammadu Buhari yake da na cewa za a yi zaɓe na gaskiya da adalci bisa ga kyakkyawan tanadin tsaro da jami'an tsaro suka bayyana masa cewa sun yi kuma za a gabatar da shi a ranar zaɓe inda yake cewa.
Kamar da ka sani, harkokin zaɓe suna da buƙata har ila yau da kulawa da take da nasaba da tsaro. Saboda haka buƙata ta kama ta a gayyaci hukumomin tsaro domin su yi nasu bayani akan shirye-shiryen da suke ciki dangane da ganin an yi kyakkyawan zaɓe a bisa adalci kuma ingantacce. To yau ainihin su hukumomin da ke da nasaba da tsaro da suka haɗa da Chief of Defense Staff, Chief of Army Staff da Service Chiefs dukansu da Inspector General na 'yan sanda da Director General NSS da NIA dukansu sun zo sun yi kyakkyawan bayani na tabbatar da cewa shirye suke kuma tsare-tsaren da suke akai ingantattu ne kuma akwai shirin yin zaɓe ranar 25.
To kun gamsu cewa yawan jami'an tsaro da ke Najeriya za su wadatu su isa a sa ido akan kowace mazaɓa domin tabbatar da ba a yi fitina ba?
Hukumomin tsaro sun ba mu wannan tabbaci. Bayyana take cewa an yi zaɓuɓɓuka a kowane ɓangare na ƙasar nan cikin 'yan kwanukan nan kuma an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana. Saboda kamun samu natsuwa da gamsuwa cewa shirin su ingantacce ne kuma a sun ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an yi zaɓen nan.
Amma ka san akwai bambanci tsakanin 'yan ta'adda masu sata mutane ko ƙone ofisoshin jami'an tsaro da sauransu da 'yan rigingimun siyasa. Shi wannan akwai wani tanadi na tabbatar da cewa ba a samu irin ɓarkewar fitina kamar haka ba bisa ga bayanan da jami'an tsaro suka yi wa shugaban ƙasa?
Tabbacin da shugaban ƙasa ne ma daga hukumomi na tsaro kenan kuma tabbacin da suka bashi kenan. Saboda ka ba mu da wani haufi, ba mu da wani dalili na kawo taraddudi ko kwankwanto akan tsare-tsaren da suka shirya da kuma abubuwan da suka daidaitu za su aiwatar. Amma kamar da ka sani, duka bukatu waɗanda suka gabatar, bukatu na ɓangaren hukumar zaɓe, bukatu na ɓangaren su kansu hukumomi na tsaro, babu bukata ga ɗaya wanda suka gabatar wanda shugaban ƙasa bai tabbatar da ita ba.
Shi kuwa babban Inspector General 'yan sandan Najeriya Usman Alƙali ya yi min tsokaci ne dangane da irin shirin da suke da yawan jami'an tsaron da za a baza su a kowane lungu na Najeriya domin tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci.
Ai, shi jami'an tsaron da ma suke zuwa rumfa ba wai suna zuwa rumfan ne saboda kariya irin kaman na wanda suke son su hana zabe ko wani abu su yawanci wannan wanda muke tura polling station ake cewa su wato yawanci ma ana irin maganan a shiga layi ayi kaza da sauransu ne amma wanda za su duba irin wannan ai su cikin bindigogi suke cikin kayan aiki suke da sauransu suna patrol suna duk inda irin wannan matsalan zai faru mun riga mun karance su zamu zo mu aje irin wayannan mutanen saboda ba za mu ma bar su su fita ba kuma shine amfanin yawoce da sauransu da aka hana wanda duk wannan abin da ka irga ma ba mu sa sojojin da za su fito ba mu fito da namban jami'an yan sandan ciki da za su fito ba mu sa yan sandan mu da yan civil defense wanda za su fito da kayan yaki na patrol ba
babban sufeto yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali da bayanin da ya mana ma labaru bayan da aka fito taron majalisar koli na al'amuran tsaro a Najeriya Umar Faruk musamman Amurka a Abuja Najeriya
Wakilinmu kenan Umar Faruk Musa a tattaunawarsa da Minister Shari'a Abubakar Malami da kuma babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya Usman Alkadi. Yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba Jill Biden ta kai ziyara ta farko da uwar gidan shugaban Amurka ta taba kaiwa a kasar Namibia da ke kudu maso yammacin Afirka. Wanda a cewarta ta zaɓi kasar ne saboda ƙwarin demokuraɗiyyarta. Shugaban Namibia da uwar gidansa Monica sun mata kyakkyawan tarba inda ta fara yada zango a nahiyar a matsayin uwar gidan shugaban ƙasa. Ko da aka tambaye ta dalilin da ya sa ta zaɓi Namibia mara isasshen ruwan sama mara yawan al'umma da ke kudancin Afirka a matsayin inda za ta fara yada zango. Tambayar da fadar White House ta ce hakan na nuna goyon baya da kuma mutunta nahiyar wanda ita Biden din bata yi wata a kai ba. Mun so zuwa nan ne saboda kin san wannan karamar demokuraɗiyya ce kuma muna taimakawa ƙasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya a faɗin duniya in ji ta. Mun haɗu a cikin watan Disamba kuma muna ci gaba da ƙulla alaƙa. Zan iya cewa ni da Monica mun zama aminan juna kai tsaye. Jill Biden ita ce jami'ar fadar White House ta farko da ta kai ziyara a kasar bayan da shugaba Joe Biden ya yi alkawarin aika jami'an gwamnatinsa zuwa nahiyar. Sai dai ta bi sahun wato sakatariyar Bitul Malin Amurka ne da kuma wato wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labaran duniya ke naka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Taraba. Wakilinmu Salisu Lado ya yi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Laka kamar kuka akure arkancin ka ka rike maka munka ita za ta cece ka
laka kamar kuka
zabe a jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawan su ya kai 77 kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiyo jiha ce ke da alfahari da albarkatun kasa iri daban-daban wani abun burgewa da abun sha'awa jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban katafarin gandun daji na Gashika Gumti dake jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan hade manyan gandun dajin biyu na Gashika Game Receiver dake Taraba da kuma na Gumti dake Adamawa dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu kasashe a nahiyar Afirka baya ga kirkirar jihar daga kasar Gongola inda aka raba Adamawa da kuma Taraba ta samu nata yancin inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraba daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula. Reverend Jolin Yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar. A gargashin tutar jam'iyyar SDP ana tsaka ga mulkin SDP a jihar Taraban. Nan take Joli ya sake sauye shekaye koma jam'iyyar PDP inda kuwa ya sake dare karagar mulki a tutar jam'iyyar ta PDP wadda har yanzu jam'iyyar PDP ce ke mulkar jihar Taraban. Hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar SDP a jihar Taraban kowane irin shiri suke da shi a jihar Taraban wanda ya fara da sunansa.
Ni mai suna Elifita Chagwa, state chairman SDP. Lallai kamar yadda kai tambaya, magana shirye-shirye ai mu ni sa shirye-shiryen mu ko gobe aka shiga sa ai muna shirye. Mu jami'ar SDP da mu Allah ya ba mu takara wanda ba da damuwa na magana kotu ba da damuwa na wani yana gaba da shi ba mu da wannan. Saboda haka tunda aka daga lokacin campaign mun shiga campaign gida muna bi. Mutan ba san muna campaign ba amma muna ga sama mun gama tare gaba daya da campaign saboda haka muna shirye.
Alhaji Tanko Bambo Andemi wanda ke zama jigo kuma mai fada aji a siyasar jihar Taraba wanda yace dukkanin jam'iyyun farar hula daga lokacin da aka girgire jihar zuwa yanzu ba wata jam'iyya da bata taka nata rawar ba
tunda aka kafa Taraba da demokradiya da jam'iyyar da take mulki a Taraba jam'iyyar PDP ne dukkan mu na haya PDP mu to mun fita duka abinda muka bayyana ya PDP kirare ne kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta saboda haka batun jam'iyyar PDP me yau za ta fita ta je ta ga talakawa za ta ce tayi me ko ko azabe ta me za ta so batun jam'iyyar PDP ka aje ta je jam'iyyar APC kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattaru suka koma wancan jam'iyya in ka dubi halin da suke ciki a jam'iyya ka ai mutane ne wanda ra'ayin su daya ya za a yi jam'iyya da ka shiga da karan da aka yi primary har ana gobe za a yi zabe duka na shari'a na kotu kuma ana samani a kowani nasara
Alhaji Tukur El Sudi wanda ke zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraban shi kuwa cewa yi a halin yanzu su ma sun gama dinke dukkanin bakin jakar su domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zabe a jihar Taraban na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar PDP
mun kammala duk shirye-shirye da hukumar zabe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zabe tunda haƙƙin ta ne ta gudanar da zabuɓɓuka a duk faɗin Najeriya muna da tabbacin cewa saboda jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba ta riga ta gama mana campaign saboda ba ta yi aiki ko misalin zarratin a Taraba ba
ita kuwa jam'iyyar PDP a jihar Taraban cewa ta yi wannan batu da Elsudi yayi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa zai yi matukar wahala jam'iyyar APC ta karbi mulki a hannun su a ta bakin kakakin jam'iyyar PDP na jihar wanda ya fara bayani da sunansa
kana magana da Andetaran Irama kakakin jam'iyyar PDP a Taraba state so shirin mu kamar da mun muna yi masa aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu
to jam'iyyar APC ta zargi jam'iyyar ku cewa bata aikata wani abun kirki a jihar Taraba ba saboda haka su suna da yakinin ma cewa su ne za su karbi ragamar mulkin jihar Taraba me zaka ce game da wannan batu
asha APC ban tana magana a Taraba to su me suka yi in sun ce PDP ba ta yi komai ba su me suka yi wa mutanen Taraba
shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraban Alhaji Danjuma Umar Zin wanda yace a dukkanin alamu dai jam'iyyar sa ta APP mai alamar giwa ita ce za ta kafa mulki a jihar Taraban domin a cewar sa a yankin su mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba
lokacin da aka yi creating Taraba Northern Zone ita ta fara mulkin wannan Central Zone ta karba Southern Zone ta karba wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya Northern Zone ya za su fita gwamna abinda babu karfin tsayawa kenan
Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
To a gaida Salisu Lado yanzu kuma sai shirinmu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka boye ba ku da ma tambaya ni ke da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya banda batun harkokin tsaro a Najeriya daya daga cikin batutuwan da suka fi dauka hankali a kasar shine batun zaben shekara ta 2023 da mata ke kara daura damara domin ganin a wannan zaben sun sami kyakkyawan wakilci duk da yake hakan mata da dama da suka nemi jam'iyyar su su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba. Matan na kokarin fargar da ƴan uwansu domin ganin kalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. A yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya, ya takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga, da Mrs. Dorothy Nuhu Akinova wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba, yar siyasa kuma yar gwagwarmaya, da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Mariya sanadin kalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su, musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya. Sai ta bayyana cewa
dalilan suna da yawa. In kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu, tun daga nan ake nuna bambanci a assasa namiji ita macen kuma a nuna ta a dan kofar da ita, tun daga nan aka samu wannan mishkila tun mun ba mu gyara ba haka zai ci gaba. To kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi daya kenan. Na biyun su mata, in kin kula addini yana yi mana jagora a fannin rayuwarmu. Ya kamata malamanmu su rika fitowa suna ba da wa'azi bisa ga mai musulunci ya ce a kan matsayin mace na wajen shugabanci. Ya kamata a fito da wannan ƙuruƙuru a sashi, don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba na zuba ruwa a rariya. Tun da dai kowace mace tana ƙarƙashin wani, ko ƙarƙashin mahaifinta ko ƙarƙashin miji, a rayuwanta gaba ɗaya a ƙarƙashin wani take. To in ba a kawo wannan gyaran ba, to wannan yana tauye mana samun ci gaba. Sannan kuma na ukunsu shine mata, ya kamata mu ga kanmu gaskiya, mu yi karatun ta nitso. Ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji, tana da 'ya'yan ƙanana, ta zama sanata ta tafi Abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida. Ai wannan ma ba a ɗauko hanya mai bullewa ba. Kamata yayi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata 'yan uwanmu daga ƙasa. Kin ga dai muna da local government guda 774 ko a Najeriya. To mata a waɗannan wurare ya kamata mu fara hawa. Councilors da suke harka a cikin al'umma, sai mu kokari mu shigo da matasan matanmu wanda suke da 'yan ƙananan 'ya'ya, mu sa su dinka shiga suna rike irin waɗannan madafun iko. Sai kuma su samu gogewa. Sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman. Daga nan kin ka mutum na samun experience, amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina so ki zama 'yar siyasa, kawai sai ki tashi ki ce kina neman senator. Saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama, to in muka yi haka sai mu tasiri. Ni shawara ta kenan.
To bari mu dawo gare ki a Mrs. Thornton. A kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya, to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga labari ba, dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu karfin gwiwa, ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga sirasa karfin gwiwa cewa ba za su iya gogayya da maza ba. Menene ya faru?
Abubuwa daban-daban. Na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati. Kina juya baya sai su yi gefe, kina dawowa sai su tattariya da ke, ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne. Za su shirya yanda za su yi frustrating mata don ka samu ci gaba. To a wajen takara na naga wannan. Na biyu shine kuma rashin kuɗi, dan ana bukatan kuɗi sosai. Ni na shiga takarar dan na san ina da qualification da ya kamata, ina da experience da ya kamata, gogayya
wala.
Ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yanda za su yasu bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa. Shigana neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar. To yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a iya a dauki candidacy na party. Kudi ne masu yawa, yawancin mata kuma ba mu da shi, don an takura mana tun muna kanana yanda Hajiya Maryam ta faɗa. So mu ba mu samu zarafin neman kudi yanda ya kamata ba, muna nan muna ta kula da iyali, sai gashi kuma mun shigo siyasa. In mun ji ba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakan kudi su ajiye mana don mu yi wannan takarar. To abin da ya kamata mu yi mata, mu san yanda za mu yi mu tara arzikinmu yanda in mata sun fito sai mu nuna musu goyon baya ana taimaka musu a ta you know hanya daban-daban na ba da ilimi na ba da shawara ga yanda siyasan ke tafiya irin abubuwan da ke iya faruwa yanda maza suke shirye-shiryen su don su cire mata wani lokacin abubuwan da suke gaskiya bai kamata ba akwai zalunci a ciki akwai cin mutunci a ciki you know wasu za su yi wani alƙawari ba za su cika ba
ban katse ki ba a kasancewar batun da Hajiya Mariya ta yi ta ce ya kamata a faro tun daga ƙasa shin wannan shine farkon shiganki harkan siyasa
ba zan ce shine farkon shigan siyasa na ba dan tun da na tashi a gidanmu ana siyasa sosai ni kuma ba yar kallo bace ana yi ne ma ina shiga ina dan sa baki an ka zo wajen campaign ne ina yi amma wajen takara ban taba takara ba this was wannan shine farkon takara da nayi kuma a ra'ayi na ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba wa'ensu za su yi tun daga karkaran nan nasu kenan amma akwai matan da za su iya su dauke shi daga wajen senator su dauke ta wajen president amma abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa dole mu samu mata da za su yi takarar nan na su councilor da na local government don shine structure shine tsari da zai rike mace har ta iya ta samu nasara a wajen su senator da in ba wayannan matan suna gwagwarmayan campaign ma maza you know don ba mata a wurin to bai kamata ba za mu samu masu taimako mu ma mu tashi tsaye ba
to Hajiya Khadija Abdullahi iya kasancewar yanzu kin yi fafutuka kuma mun kin yi tsayin daka har kika kai ga kece fa wacce aka fidda wacce zaka jagoranci wannan jam'iyyar take a fagen neman gwamna a jihar Niger shin wani irin kalubale kika fuskanta kasancewar ki ya mace
ni gaskiya farawan kamar inda su yayye na suka yi magana ni ba na son politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake yi ba na son harkar siyasa amma kin san komai da Allah ya riga ya rubuta maka ba inda ka iya ina zaman zamana for the past 8 months ana damina na fito da zan fara da SDP finally dai nazo na yadda daga ANN na fito shi ma din ma ina zaman zamana ne aka kira ni na zo na zama aka nominate ni as vice presidential candidate in 2018 so wannan ma the same thing so ina ta jan baya SDP din suna jira na na zo na yi filling form na ma fara filling form da su sai suka ce suka ga mu inda ta ce batun kuɗi nace ni ban da kuɗi dama na ga muku tuntuni ban da kuɗi kuma fama a bannan party din da nike basu tambaye ni basu dame ni batun kuɗi ba so dai batun kuɗi ne gaskiya ku bani sai suka ce no za su rage min na zauna na ta jiran inda zan samu kuɗi ina zama sai ga yan afga suka zo har gidana suka ce su fa gaskiya sun ji cewa zan shiga SDP bai da structure so sai na ce to na tuna da abin da ya same mu a 2019 dai na fara consultations da mutane sai na ji aka ce gwanda dai ke shiga APGA because after PDP da APC APGA seems to be the next one a Niger because they are suna da na structure batun kuɗi ya dawo kuma sai na ce to ni dai ku bani zuwa Friday in dai kuɗin nan bai zo ba that means STR da na yi ba zai yiwu ba kenan dama kuma ina neman excuse ne don kada a ce an kira ni baka je ba to na ce to ya Allah kai ne dai ka sa aka kira ni in dai kana so in yi wannan abin zuwa har 26 ba kuɗi kuma 29 za a yi primaries na APGA
kwana uku
suna ta kira na suna ta ina zaune aka kira ni kuɗin form ɗin family friends ɗin sai kin yi fagogo tunda an kira ki kije ya ba da kuɗin form ɗin ya ba da kuɗin komai da mutanen da za mu je kafin ma lokacin team ɗin masu yin form sun fara aiki
a takaice kenan kin samu goyon baya
na samu goyon
baya to bari dan dawo da ke baya a kasancewar kin yi bayani akan cewa ke fa baki son harkan shugabanci musamman ma siyasa kuma bisa tarihin ki da muka gani kin jagoranci abubuwa ke ce ma shugaban wata kungiya da ke duba irin harkokin mata a nahiyar Afirka to me yasa baki son siyasa ganin cewa shi ma wani fage ne na shugabanci wanda kuma zaki tafiyar da al'ummar ki
to sai ku biye mu a shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambaya kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Khadija iya da Mrs. Dorothy Nuhu Akenova sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba da kuma Sa'idu Gombe sai kuma wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da daidaita sauti da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
Mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke.
To a gaida Alheri Grace Abdu. Masu sauraro, iya abinda za mu iya kawo muku kenan saboda lokaci. Sai kuma dan anjima kadan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balewa da ya bada umarni da ma injinan namu na yau. Ni Hadiza Kiyar da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.